sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Nijar, sai Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bicirewar sallama da ƴan bindiga suka yi inda suka kai hari a yankin Rijau a jihar Niger, kuma yaki da fatautin ƴan adam a Jamhuriyar Nijar ta yi wata bita ga mata da manema labaru kan muradun kare martabar jama'a. Wani hali kwamitin bunƙasa tattalin arzikin waje da man fetur ke ciki. Muna da zantawa, muna dauke da shirin ciwon ƴa mace da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata, kasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza, yayin da mayakan Falasina suka harba rokoki zuwa Isra'ila, wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan kasar Tehran biyu a wani kamfani, sannan ya jikkata wasu mutum 7 a ci gaba da tashin hankali da ke faruwa, wanda aka shafe sama da mako guda ana yi. Harin na Isra'ila ya rushe wani ginin bene mai hawa 6 da ke dauke da shagunan littattafai da cibiyoyin ilimi da jami'ar Musulunci da wasu sauran kwalejoji da ake amfani da su, wanda ya bar burbushin kankara da yawa. Ana iya ganin tilin tebura da kujerun ofis da littattafai da kuma wayoyin kwamfuta a cikin tarkacen, yayin da mazauna ginin suke neman kayayyakin su. Isra'ila ta gargade su tun kafin ta kai musu harin, wanda ya tilasta musu suka tsere zuwa kasan ginin da yake da duhu. Babu rahoton asarar rai. Daraktan hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka, Rochelle Walensky, ta faɗa jiya Talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. Tana cewa a kwanaki 7 na baya-bayan nan, adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na COVID-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Yayin wani jawabi da kwamitin yaki da COVID-19 na fadar White House ya yi, Walensky ta ce alƙaliman baya-bayan nan sun nuna ya kamata dukkanmu mu taka tsantsan yayin da muke kyakkyawan fata. Babban mai ba da shawara kan COVID-19 a fadar White House, Andy Slavitt, ya ƙara da labari mai daɗi. Ya ce adadin waɗanda suke kamuwa a makon da ya gabata ya yi ƙasa a dukkan jihohi 50 na Amurka, kuma a karon farko tun da aka fuskanci ɓarkewar annobar. Yayin da adadin yin rigakafi yake tafiya a hankali, Walensky ta ce Amurka za ta ci gaba da yi wa mutum miliyan 1.5 zuwa miliyan 2 rigakafin duk rana. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Spain ya tafi yankin kasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya Talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta Morocco, bayan da bakin haure wajen 6,000 suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin 'yan sanda don su fatattaki ɗimbin mutane da ke ƙoƙarin ƙetare shinge daga Morocco zuwa ɗan ƙaramin yankin kasar mallakin Spain, bayan kutsawar da ɗimbin bakin haure suka yi a ranar Litinin. An samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Morocco suka yi ta buɗe kofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birnin mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain ɗin. Wannan kwararowar bakin hauren haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga ƙasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Ceuta da Melilla, wani yanki kuma mallakin Spain da ke iyaka da Morocco. Yayin da ya rage ƙasa da watanni 2 kafin fara bikin buɗe wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar likitocin Japan tana kira da a soke wasannin saboda ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a yanzu. Kungiyar likitoci ta Tokyo ta aika buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Prime Minister Yoshihide Suga ranar Litinin, tana gargaɗin cewa asibitocin babban birnin ƙasar Japan sun cika makil kuma kusan ba su da wani wuri da ya rage. Kungiyar da take wakiltar kimanin likitoci 6,000 da asibitoci ta buƙaci Suga da ya gamsar da kwamitin Olympic na ƙasa da ƙasa cewa gudanar da wasannin zai kasance mai wahala kuma ya kamata a dakatar da shi. Wannan ƙaruwar da ake samu a yanzu ta janyo hukumomi sanya Tokyo da sauran larduna da dama a ƙarƙashin dokar ta ɓaci, lamarin da ya haifar da bukatar jama'a na soke gasar ta Olympic wacce aka shirya za a fara a ranar 23 ga watan Yuli bayan da aka dakatar na shekara ɗaya saboda annobar coronavirus. Kasar China ta sake yunkurowa a diplomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan, tana mai cewa a shirye take ta ɗau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta wayar tarho kan batun da samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na Afghanistan Muhammad Hanif Atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro Hamdullah Muhib a cewar jami'an kasashen biyu. China na dada damuwa cewa janyo sojojin Amurka da NATO daga Afghanistan na iya jefa makwabciyar tata wadda tashin hankali ya daidaita cikin rudani da kuma zama wata tungar masu tsatsauran ra'ayin addini.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yan bindiga sun keta lokacin da jama'a ke murnar sallah inda suka kai hari garin Genu dake yankin karamar hukumar Rijau a jihar Niger. Miyagun sun auka wani karamin ofishin ƴan sanda da kuma wawashe shagunan kayan masarufi. Hakan ya haddasa firgici a yankin. Ga rahoton wakilinmu Mustafa Nasir Batsari.
Rahotanni sun nuna yadda wasu ƴan bindigar suka auka wa garin Genu a yankin karamar hukumar Rijau. Jauta jihar Niger tare da wawashi kayan jama'a kamar yadda wani mazaunin garin yayi karin bayani.
Da suka shigo mutane suka wace mata da yara dai aka yi ta gudu wasu suna yin dajujjuka hakan nan. So kai tsaya abinda suka fara yi shine suka isa police station suka je mai dama yan sandan kuma gaskiya da sun tata suka harbe gambun police station din suka bubbude wuta. Ba su je samu kowa ba babu kowa sai wani dan banga da ke nan wurin suka bashi kashi. Duk shagon da yake cikin gari duka sun babballa shagunan sun kwashe kaya. Ina cikin tashin hankali gaskiya tunda kaga waɗansu har yanzu ba ga iyalansu ba suna can sun ba zama cikin daji ba san ma inda suke ba tukunna yara da mata wasu duk sun wace suna cikin daji.
Shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala a jihar Niger Sheikh Aliyu Adarawa ya kara janyo hankalin hukumomi akan daukar matakin kawar da wannan matsala.
A gaskiya yanayin da muke ciki a wannan kasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro. Shawara ta ga ita gwamnatinmu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lafiyar mutane da kwanciyar hankalinsu. Kuma wallahi in ba su yi ba Allah zai tambaye su. Kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su me suka yi. Kuma ranar tashin kiyama me suka yi za su gaya ma Allah. Yanzu gashi misali abin da ya faru a nan har yanzu dai ni ban ga wani abu da aka ce gwamnati ta zo ta dauki mataki ta ba kalli me aka yi ba.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger ba su ce komai ba akan wannan hari na garin Genu. To amma hukumomin jihar Niger dai sun sha bayyana cewa suna yin iya kokarin su wajen kawar da wannan matsala da ta'addabi al'ummar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Hukumar yaki da safarin mutane a Niger da haɗin gwiwar asusun majalisar ɗinkin duniya sun shirya horo ga ƙungiyoyin mata masu unguwa, jami'an tsaro, 'yan jarida, wakilan magajin gari da matasa. Sa'idu Lawali shine jagoran hukumar yaki da fatautin mutane da bakin haure.
Ba mun ga taro da muke yi saboda mu jawo kan hankalin mutane su gane aikin da ya kamata su yi kuma su gane menene ake cewa safarin bakin haure, menene ake wannan fasiki tana yiwa ba su gane abin da ake nufi. Don kuma mu ƙara waye musu kai saboda su gane duk wanda ya kamata su kawo kokarin su ba su ranga kukuwa da ake yi.
Suwa da wane ne kuka hada dan ba su wannan horo?
To mun tara mutane da yawa saboda da yawa mutane ne ya kamata su shiga. Kun ga akwai juju, akwai police, akwai wakilan jama'a, wakilan sarakai, wakilan conseil regional, wakilan rakan gargajiya da malamai duka da wakilan matasa duka da mata. Saboda abu ne wanda kowa sai an kama hannu duka ake yi a gaban.
Kowace irin kungiya ce take da nauyin daukan wannan horo?
Kun ga taro abin da shi shi mu bi muka shirya shi da majalisar babba kungiya ta Niger wadda ke kula da wannan yakin wannan wadda ake cewa agence nationale de lutte contre la traite da kuma mu majalisar ɗinkin duniya don kuma kula da yaki da mayagun laifuka da kuma harkar kwaya don ku uni dai sai ake ce mishi don ku tare ne muka shirya wanga abin da su.
Akwai wata matsala ce da ta samu na game da safarin mutane har ya sa kuka shirya wannan haduwa?
Bon kun sani dai shekarun baya an samu ta'asa da an samu jama'a da yawa suka rasu cikin Sahara to shi wanga abu ba kari yake ba sai dai ya rage to kun gani akwai kuma Niger ita ne kace mushi duka mutane wanda ke tare Afrika ya musa Afrika ta Niger suke bi su wuce ko kuma daga Afrika ta tsakiya an kun gane Kamaru ne ko kuma daga wajen Nigeria duka suna bi ta zandar su wuce sai ga da sannan su tabi ko Algeria ko kuma har su wuce kasashen Turai don kuma kun sani ga kasar da jihar da magaran akwai matsaloli da yawa sun harkar kanci wajen kancakin nan da kun ga mutane masu zuwa Algeria suna zuwa bara suna hannu ne don kun gani shi yasa muka ce ya kamata a wayewa mutane ga kowa san abin da ya kamata yi don ba haka nan bane muka ce zandar za mu dauka haka nan abin da da lewan ga wanda na gani shi yasa muka ce to haka mata mu zo wannan aiki don ku zo a tantama na fasu nan ne suka kai samun matsala
to gashi kun hada kungiyoyin mata na masu unguwanni jami'an tsaro malamai da sauransu a ƙarshe menene kuke jira daga gare su
to muna jira ga mutane gaskiya su gane abin da ya kamata su yi kasi wani bikana nan baka sai kin da ya kamata kai gara ka san menene ake jira gare ka me kasa ke jira gare ka kuma ka gane shi wannan abin da kake kokuwa da shi yayin shi kake me kumsa ya ne ake gane shi shine ko kuma ake gane ba shine ba don ku haka mata kowa shi gane abin da ake nido na abin ya san menene ake ce wannan abin tunda kala fanni yake dauka for example zo misali bara asa ya rusi bara shi ma wannan fanni ne ko kuma asa ya rusi asa cikin karuwanci a shi kudi shi ma wannan abu ne ko kuma azo asa yaro asa cikin wani aiki wanda ba shi ba shi ma duka cikin wannan ana ce mai duka tantance person don shi ne yasa muka ce duk waye ba kowa ya san menene ake nufi da wannan
jagoran yaki da fatocin mutane Sadisu Lawari a zantawarsa da Tamar Abare to kan dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja gwamnatin Najeriya ta ce tsarin ta na habaka hanyoyin kudaden shiga waje na samun gagarumin nasara kamar yanda shugaban kwamitin gwamnatin Jigawa Abubakar Badar ya bayyana
a cikin tsare-tsaren President Muhammadu Buhari na saukaka wahalar corona ya ba export promotion biliyan 50 dan a habaka yanda za a ci gaba da kirkirar abubuwan da za a sarrafa a Najeriya domin aika su waje da kuma yanda za a kirkiri abubuwan da muke shigowa da su Najeriya a yi su a gida a rage kashe kudin kawo su wannan babban tallafi ne kuma kamar yanda ka sani in kana bin statistics da ake fita na kasa cewa kullum muna samun karuwa akan abubuwan da muke kaiwa kasar waje mu siyar a samu dola da shi mun habaka yawan noman riɗi da ake yi irin su soba rodo koko da duk dai jinja da sauransu wanda ake kaiwa kasar waje sannan abubuwan da aka buko da su yanzu na tonan gol musamman a wurare irin su Zamfara yana kai mutukar karfi wanda yake yanzu an fito da tsari da yanzu za a zamanantar da shi a yi shi yanda gwamnatin za ta ci gajiyar abin sosai so muna ta kokari da dan Ubangiji mu ga cewa mun kai matsayin da ba za mu kalli mai ba wajen neman dola sai dai kayan da aka sarrafa a gida ko kuma kayan da aka noma a gida mu kai su kasar waje abin a yau har man gida ana dauka ta gida ana kaiwa China daga Nigeria
yayin kanansi mutane talakawa masu kananan sana'o'i da karamin karfi suna da masaniya game da alƙiblar wannan aikin kwamiti da kuke yi misali
to wannan tambayar kamata yayi kaje ga gujingu ko wajen Hadeja ko wajen Gumal inda ake noman riɗi ka tambaye su ya ake ciki domin yawancin manoman riɗi da suke nan guraren ko wani kamfani da ake kira Wakor ya zo ya tallafa musu da kayan noma kuma sun noma riɗin kuma yana siya da daraja yanzu wanda har yanzu a Jigawa ne kadai yanzu a Najeriya a Afrika aka sami gona ta wacce za a yi noman riɗi da ba chemical wato organic system production wanda yake Wakor ce ta ci gaba mun samu wannan takardariyar jiwa wato certification na duniya mai wannan dan duk mu haɓaka noman so in ka je karkara wuraren da ake noma kai magana da mutane za su ga ma bambanci na darajar amfanin gonarsa a yanzu ya karu da kuma yawan noma amfanin gonar da kuma irin tallafin da jama'a suke bayarwa 'yan kasuwa da kuma gwamnatin tarayya ta hannun Central Bank na yanda za su yi noma. Haka in ka je kasar Hadejia kai magana da manoma za su gaya ma muhimmin ci gaban da suka samu a noman shinkafa, kuma za ka ga kamfanonuwa da yawa da aka kafa a jiga na sarrafa noman shinkafa.
Gwamna Badar Azantawar sa da Mahmud Kwari. Ga Aisha Ma'azu da shirin Yamace. Barka da wannan hanki mai sauraro. Da fatar an yi shagulgulan karamar sallah lafiya. Allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓiya. Amin. To idan mai sauraro na biye da shirin ciwon Yamace a makon jiya, mun yi waiwaye akan Hajiya Halima Kyari Joda, zababbiyar shugabar karamar hukumar Sika a jihar Yobe, wacce muka zanta da ita kafin zaben kananan hukumomin da ta yi nasarar lashewa domin jin yadda al'amuran shugabanci suke kasancewa. Sannan mun tattauna da Amna, wato Hauwa Balagaidan, shugabar Gender and Special Needs, a game da irin ayyukan da take yi a fannin aikin sa-kai. Amma kun jiya mun kwana akan bayanan Amna, inda take cewa
rayuwar mutane su san dubu ko fiye da haka ba karamin abu bane, musamman ga karamar kungiya da take ba wani international kungiya ba, kuma ko da ma a ce kungiyar gida ce ba wata babba sosai bane, kuma ba wai a cikin wurbi kadai bane, muna yin operating cikin wurbi yobe da kuma wajensa. Burinmu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara mu ci gaba da taba rayuwar mutane ta hanyar ci gaba da za ta taba kasar mu baki daya, ba wai individually kadai ba, kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane, saboda ta haka ne za mu iya haduwa mu taimaka, ba za mu iya yin mu kadai ba, dole sai mun hada hannu tukunna za mu yi aiki tare, kuma za mu cimma burinmu insha Allah.
To daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya.
Mu koma batun auren da kika yi, wanda kika ce bayan dan lokaci kalilan auren ya mutu iyaya, wannan rabuwa taki da mijinki ya shafi rayuwarki, kuma ta yaya kika tunkari wannan al'amari?
Kin san dama an ce shi rayuwa na aure da kuma mutuwa duk abu ne da idan lokacin sa yayi babu makawa, kuma idan muka yi la'akari da irin environment da muke, akwai al'ada, addini, akwai abubuwa da dama da suke kewaye da yamace, suka sa mace duk motsin da za ta yi kadan sai ta dan ji a jikinta karfa in yi kaza a ce min kaza ne. So lallai mutuwar aure na ya taba rayuwata ta positive way da kuma negatively. So amma gaskiya ni a zahiri ba zan ce ya karya min gwiwa, sai ma kuma kara min karfin gwiwa da yi, na ganin cewa to yanzu fa ya kamata na tashi, yanzu ya kamata na yi kokarin canza mutane tunanin su na idan mace auren ta ya mutu ba ta da wani daraja da kima a idon mutane. So wannan abin na sa a raina, kuma na ci gaba da dadircewa. And then kin san dama dole akwai stigmatization, maganganu da yawa ta kashe auren ta, ta fito da sauransu, kuma musamman idan muka yi duba da a wannan lokacin ina da karancin shekaru. So duk wannan abubuwan ya taso saboda yanayin al'adar mu, amma dai gaskiya wannan bai taba karya mun gwiwa ba, kuma bai taba sawa na ji cewa ni na bambanta da sauran mutane ba, ina yi rayuwata ne kamar yadda kowace mace za ta yi, kuma na sa wa kaina haƙuri. To ko da nazo ina fuskanta ban ji ciwon sa, ni dai kawai abin da na sa a gabana shi nake yi, kuma nake addu'a, kuma Allah ya bani iko da juriyan haƙuri da duk abin da mutane yake faɗa.
To Hajiya, akwai sauran bayanai?
Akwai maganan kiwon lafiya, musamman ma wajen bangaren mata masu juna biyu da ƙananan yara. Ƙananan yara dinnan suna son abinci na musamman mai nutrition, saboda haka shi ma kiwon lafiya muna nan muna sa hankali a wajen al'amuransa.
To wannan tambayar ta kici Amna,
a bayaninki kin nuna cewa karatun da kika yi ba kika yi matakin digiri ba a lokacin, amma kika samu kika ganganta kika kammala bayan da kuka rabu. O akwai wasu dabaru da kika yi amfani da su domin taimakawa na baya su ma su fahimci irin al'amura makamancin wannan idan ko da ya faru da su?
Aurena na dab da mutuwa na shiga jami'a na fara karatu, to ko da bayan auren na ma ya mutu ban ji cewa wannan dalili ne da zai hana ni ci gaba da makaranta ba, duk da dai na fuskanci kalubale sosai a wannan lokacin, amma ban taba jin cewa zai iya hana ni abin da nake ba. Idan akwai matakin da na kai ma har ake bani shawara to kawai ki bar makarantar mu ki koma koma wani makaranta daban tun da nan akwai challenges da yawa amma dai na nuna cewa ni dai kawai tun da na fara zan yi insha Allah Allah nake roƙa kuma zai tsaya mu kuma alhamdulillah nayi andan kuma nayi amfani da wannan dama wajen fadakar da mata akan su fahimci yanda rayuwa yake wani lokacin nakan hada taro wani lokacin nakan zauna a cikin hira na fada mata musamman wanda irin waɗannan abubuwan ya shafe su na gaya musu cewa idan hakan ya same ki muƙaddari ne ba wai an ce ƙarshen rayuwarki bane kuma wannan abu ne da addini ma akwai shi kuma idan muka duba tarihi ma na da an samu irin wannan abu duka dai ba a so ya kasance to amma in ya kasance da ke babu yanda zai idan na fahimci mace tana da karancin shekaru kamar yadda ni ma nake da karancin shekaru a wannan lokacin nakan yi kokarin na nuna mata cewa ba lasisi bane da aka baki na cewa zaki shiga duniya ko kuma ki dinga yin wani abin da bai dace ba saboda yanzu kin taba aure ka dauki wani hanya da ba shi ba kuma nakan ba su misali da kaina misali da aure na ya mutu ni ban ji cewa zan ji in fada ko wani hali ba no na kama business ina akan wannan nake rayuwa ta kuma alhamdulillah ba abin da nake ma na rasa har zuwa wannan matakin da nake ba ma fashin aure ya mutu kuma ba ma so aure ya mutu to amma idan har ya kasance sai mu addu'a ina kuma jan hankali ga mata musamman ga sunan da zaki je an ba wa mata akan wannan suna ina ga na dan dauki lokaci ina iya kokarina in ga ya za a yi mu wanki abin da ake kallon matan da suka yi aure suka fito amma kuma wannan din ba zai yi ba saboda akwai bata gari to amma ni sai na dauka kan ya cewa dan iya kokarina wajen ganin na nuna opposite side na tunanin mutane da ire-iren waɗannan abubuwan arena na tashi a kira ka da suna daban-daban a ci mutuncin ka duka dai a ta maganganun ka da sauransu ne hakuri na toshe kunya kuma na ci gaba da addu'a kuma alhamdulillah Allah ya albarkace ni da iyaye masu fahimta kuma su masu kadage min da addu'a har na kai wannan mataki
to Hajiya kamar wasu kalubale ne da baki hangin su ba a da yanzu kike fuskanta a matsayin ki na shugaban karamar hukuma
shi abinda na gaban hange shi ba kafin in shigo suna da yawa dan ba za ka san cewa a cikin karkara inda kake kana ganin kana wucewa akan hanya akwai wa'ansu da ba za ka sanin ba sai ka zo alal misali akwai wata ran wani ya buga min waya da daddare ne muka gaisa sai nace wace bisa layi sai ya ce mun eh to ba za ka sanin ba amma da Allah ni daga kauye kaza ne akwai wani kauye da ake ce masa Janga Mallam Garba yace wannan kauye akwai matsalar ruwan sha dan sai an shiga cikin tsaunuka an gangara an tafi kasa sannan za a tona rijiyar ita rijiyar kanta in aka tone ta za ta kai kaman gaba biyu to amma sai an zauna an jira ruwa tare sannan a diba to kin ga ba za kai tunanin akwai haka ba kuma idan wanda ya shige ebo ruwan in har yayin da zai sayar maka to jarka 25 liters din nan ya kai 200 faran ma da azumi suka ce na kaiwa har 250 ranan Hajiya ban yi baccin kirki ba bazan ce ban yi bacci ba amma wallahi juyi da zan yi da wannan nake ina idar da sallah azkar ma ni a hanya ne shi muka fita na dinga bubbuga waya a su department din da abin ya shafe su kira wannan muka hada wani kauye inda za a dauki hanyar shiga wannan gurin Hajiya da Najewa abin ya bani tausayi lalle ga gurin su kurin noma ne sosai dan wannan gurin zaka iya noman kama ko ba taki saboda yanayin kasar su amma babu ruwa nace akai ni inda ake diban ruwan nan da muka je na tsaya a bakin abin nan din sai nace ina ne sai suka ce nan ne za a shiga ta ina za a bi ina suka ce haka nan misalin da zan baki kaman mutum ne yana kan bene sai a ce kasan benen nan zaka saukura kan benen ka tona rijiya sannan ka debi ruwan nan kuma har yanzu ka sake haurawa ba tare da wani matakala na musamman ba sai nace to yanzu daga nan ina rije take suka ce eh fakin sauka ciki sannan kin sauka cikin ma zaki dan yi tafiya kamar misalin kilomita 1 da rabi hakan nan kafin ki iske inda ma suke tonan rijiya nace to bari mu gwada muka gada muna gangarawa muka shiga cikin tsaunin nan muka kama tafiya muka je muka tar da rijiya dabbobi akuya har rawar kanta sai da ta durkusa tukunna ina kallon su suna tafiya suna taka burki tana rukushe kafanta ne daya take miƙawa gaba ukun nan duka tana kansa a rukushe tana jan bayan cikinta wanda idan normal abin nan ne zaki ga akuya a guje za ta tsalle ta haunan ta tsalleta wannan to ba haka bane a can to da muka shiga sai naje na samu mata da ƴan mata kawai a bakin rijiyar suka diba ina kallon su suna faman hawa har su fita nace eh to naga dalilin da yasa poster zai kai 200 a garin nan bayan da muka huto sanadar zaya na zuciya sai na ga mai girma gwamna ce bai taɓa jin wannan labarin sai ya ce to insha Allah za a yi musu boho sai a ba su hakuri. Ce shi wani abu dama in ba an je an gani ba za a tabbatar ba. Nayi godiya kaman a gidana za a yi wa bohol din nan saboda inda abin ya dame ni. To kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol amma bohol din ya baci. Su ma kazalika debowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su debo ruwa. Sai girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu yace maza tunda akwai wa'annan na kusa din su kuma a je a gyara musu. Muka zo aka gyara bohol ruwa ya kulkula. Su wannan nagarin sun samu sauki. Amma har yanzu wa'annan din suna da dan amalankin su sai su tattara sai su zo wannan bohol din su debo ruwa su koma garin su a hakan ma su suna ganin ya zo da sauki. Wannan kin ga shi ma yana daya da cikin irin kalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tattara.
Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu a makon gobe domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi da mu muka ce gwamnati
ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Yanzu kuma ga Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara da shi zan bula wannan makon ne da jaridar Cameroon TV an da talaba ta mana cewa jami'an tsaron kasar jamhuriyar Cameroon sun sha alwashin cewa dawamar da tsaro a duk faɗin kasar jamhuriyar Cameroon da mijin yadda yan ta'adda suke nema su kai kasar su baro. Ministan sojojin kasar ta Cameroon Joseph Bissi Asomo ya ce duk wanda ya ce musu kuɗi za su ce masa jaridar na shi kuma cewa jami ministan yada labaru na kasar jamhuriyar Kamaru Mustafa Nizali ya ce manema labarai su yi hankali wajen yada labaru da ba su tushe barkana makama musamman ta bangaren yada labarun zakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar da kar kuma an gaita ta gurmuta mana cewa gungun waɗansu ministoci na kasar jamhuriyar Kamaru za su faɗa hannu hukumar da ke yi wa malayin gwamnatin kasar da cikin kwakwa waɗanda suka yi da ciki da kudaden tallafin allobar corona a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Republic shahubi ta yi mana kan yadda ake ganin cewar da walakin waigoro a cikin ya kasancewar babban ɗan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Frank Biya wani kila shi ne zai maye gurbin mahaifinsa Paul Biya domin yanzu ana yin wani sa a tarihin da ake yi ta bangaren gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kuriyar kuma ta hangumar cewa ɗan kasar Kamaru mazauna a kasar Italiya sun nuna fushin su a gaban ofishin jakadan kasar na Kamaru mazauni a birnin Roma kan irin yadda ake mutuna musu a kasar ta Italiya. Jaridar Mutasiyon kuma cewa ta yi shugaban Kamaru Musta Biya yana neman ganawa da shugaban bankin Badalamu da Tadomiya Christian Lagarde domin neman karɓo waɗansu maƙudan basussuka na kuɗaɗe saboda yana buƙatar tada kuma da tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Informatel an da ita kuma ta tono garma cewar ministan ilimi mai zurfi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustapha Dongo shi ne wanda zai canji shugaba Biya a zaben da za a gudanar na shekarar 2025 mai zuwa. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin da mana fatan alheri da zama lafiya.